This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu jin mu ta FM a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanne. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau da wannan yammacin Asabar daga nan birnin Washington DC ke fatan kuna nan lahiya kuma kuna ci gaba da more ƙarshen mako lami lahiya.
Babban abin da gwamnati za ta fara yi shi ne a ba malaman nan gaba ɗaya ba wata ƙungiya ba. Dukkan malamai a ɗauki matakan kare martabansu da jininsu da duk abin da ya kamata.
Shugaban kungiyar Izala ta ƙasar Najeriya kenan Sheikh Abdullahi Balalau lokacin da yake mai da martani akan kiran da shugaba Muhammadu Buhari yayi ajiya cewa musulmi su hito daga kausar murya su tar da Allah waddai da ƴan Boko Haram da ke kai hare-hare da sunan musulunci. Za ku ji cikakkiyar tattaunawar. Amma yanzu ga Jummai Ali da kanin labaran duniya.
ƴan kungiyar Boko Haram sun yi wa wasu mutane 11 yankan rago a Mirnga jihar Borno Najeriya. Ministan kuɗi na ƙasar Girka kuma ya ce masu baiwa ƙasarsa bashi suna son ‘yan ƙasar su jefa ƙuri’a amincewa domin su ci mutuncin ƙasar. Sannan shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce dangantaka tsakanin Amurka da ƙasarsa tana ci gaba da zama mafi muhimmanci wajen tabbatar da kwanciyar hankali da matakan tsaro.
Dan majalisar dokokin jihar Borno mai wakiltar Kukawa Honorable Haruna Kukawa ya kai ziyara garin Kukawa domin gane ma idanun shi irin bannar da ƴan Boko Haram suka yi. Za ku ji rahoton sai kuma martanin da shugaban kungiyar Izala Sheikh Abdullahi Balalau ya maida game da kiran da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Haka kuma ta yake Asabar ta Ibrahim Kalmasi Garba na tare da shirin amsoshin tambayoyin ku da farko ga Jummai Ali da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shaidun gani da ido sun ce ‘yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram sun kashe mutane 11 da suke zargi da laifin ficewa daga cikin kungiyar. Mazauna garin Mirnga da ke dab da jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya sun ce kafin ketowar alfijirin jiya Juma’a mayakan kungiyar Boko Haram suka kutsa garin suka rika bi gida-gida suna neman waɗanda suke zargi da laifin ficewa daga cikin kungiyar. Wani mazaunin Mirnga mai suna Malam Muhammadu Kimba ya faɗa wa ‘yan jarida ta wayan tarho cewa da gari ya waye ne aka ga gawokin mutane 11 da aka yi wa yankan rago a filin sallar Idi. Ya ce dukkan mutane 11 ba su daɗe da zuwa garin ba. Dama kuwa mazauna garin sun yi zaton akwai yiwuwar mutanen ‘yan kungiyar Boko Haram ne. Haka ma a jiya Juma’a an ji ƙarajin harbe-harbe kusa da Maiduguri babban birnin jihar Borno. Shaidun gani da ido a ƙauyen Zabamari sun ce jiya Juma’a da daddare ‘yan Boko Haram suka kai hari garin suka fafata da sojoji. An ɗora wa kungiyar Boko Haram laifin kai hare-hare da dama a wannan makon da kuma kashe fiye da mutane 150 a tarzoma mafi muni tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗare kan ragaban mulki a ranar 29 ga watan Mayu. Ministan kuɗi na ƙasar Girka ya zargi masu baiwa ƙasarsa bashi da laifin ta'addanci. Ministan ya faɗa wa wata jaridar harshen Spaniyanci mai suna El Mundo cewa abin da masu baiwa ƙasarsa bashi suke yana da suna. Sunansa ta'addanci, ya ce abin da Brussels suke son yi shi ne ‘yan ƙasar Girka su jefa ƙuri’ar na’am da sharuɗan da aka gittawa ƙasar domin su sami nasarar cin mutuncin ‘yan ƙasar. Yau Asabar jarida ta wallafa wannan hira jajibirin jefa ƙuri’ar jin ra’ayi a kan ƙa’idodin da ƙasashen Turai suka gittawa ƙasar na ba ta bashin ceton tattalin arzikin ƙasar. Prime Ministan Girka ya yi kira ga masu jefa ƙuri’a da su jefa ƙuri’ar rashin amincewa. Prime Ministan ya faɗa a jiya Juma’a cewa jefa ƙuri’ar rashin amincewa zai baiwa ‘yan ƙasar Girkan damar gudanar da rayuwa cikin mutunci a Turai, kuma zai baiwa gwamnatin ƙasar ƙarin ƙarfin gwiwar yin shawarwari da masu ba ta bashi. Shugaban hukumar makamashin Atom ta ƙasa da ƙasa Yukiya Amano yace a ƙarshen wannan shekara idan Allah ya kai mu tare da taimakon ƙasar Iran hukumar za ta gabatar da rahoto akan ko Iran ta nemi ta kira makaman nuclear ko kuma a'a. Mr. Yukiya Amano ya faɗa a birnin Vienna ƙasar Austria jiya cewa ya gana da shugaban Iran a farkon wannan makon, ya kuma ce yana ganin tare da haɗin kan Iran ɗin za su gabatar da rahoto a ƙarshen wannan shekara akan nazarin da suka yi na daddala batutuwan da suke da alaƙa da samun ƙarfin soja. Jami'an Amurka a birnin Vienna sun ce masana makaman nuclear da takunkumi suna nazarin dalla-dallan batutuwa a wani yunkurin shawarta yarjejeniya ta ƙarshe akan shirin nuclear Iran da ake cacar baki a kansa. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar ɗin na duk faɗin Amurka, Amerika ke bikin cika shekaru mai 139 da samun 'yancin su daga Turawan mulkin mallakar Ingila. Suna wannan biki ne ta yin fareti da yin picnic da kaɗe-kaɗe da kuma wasan wuta. Shugaba Barack Obama da iyalinsa za su ɗauki ɗawainiyar wuya wato yin ciye-ciye da tanɗe-tanɗe da ake cewa barbecue a fadar White House yau Asabar wa ɗaruruwan mayakan Amurka da iyalansu. A ranar 4 ga watan Yulin 1776 wakilan jihohi ko kuma yankunan Amurka guda 13 a hukunce suka ayyana samun 'yanci suka katse duk wata hulɗa da Birtaniya. A halin da ake ciki kuma 'yan sanda suna inganta matakan tsaro a yau Asabar bayan da hukumomin tsaro suka yi kashe da yiwuwar barazanar ta'addanci. Munanan hare-haren ta'addanci da aka kai a makon jiya a ƙasashen Kuwait da Tunisia da kuma Faransa ta sa sakataren hukumar tsaron cikin gida Jeff Johnson gabatar da sanarwar buƙatar zama cikin shirin ko ta kwana a yau Asabar a nan Amurka. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren a Tunisia da Kuwait da kuma Faransa.
Jummai Ali kenan ta karanto labaran duniya. Bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai kukawa a jihar Borno inda suka hallaka mutum fiye da 100 maza da mata da yara kuma suka kona gidaje kusan 100, dan majalisar jihar Borno mai wakiltar kukawa Honorable Haruna Kukawa ya kai ziyarar gani da ido. Kuma ya gaya ma muryar Amurka irin abubuwan da ya gani a kukawa a cikin tattaunawar su da Haruna Dauda Biyu.
Mun samu waɗansu a wannan gawakin da aka yi janayiza 110, sai kuma muka ga biyu zahiri a kusa da kasuwa, ɗaya mace ɗaya namiji wanda sudun ba ya yi janayiza ba. Akwai kuma ɗaya a cikin gida a cikin daki shi da ɗansa an kashe, so mutane suna tsoro ko akwai wani ɗan bam don an dasa bam-bam a gefen. To kuma sai muna gari ma sai 'yan sanda suka fara, masu bangaren bam na 'yan sanda sai suka fara kunce bam din. Su da kansu kuma sun gaya mana cewa za a samu gawaki a cikin abin nan kusa da bakin gari kenan. Waɗansu kuma a cikin dakuna, amma suna tsoro ne kar su shiga kuma bam ya tashi da su. Sai kuma gwamnatin jihar Borno ya bayar da taimakon na sadaka 50,000 kowane family na wayannan iyali.
Mata ne ko maza ne ko kuma haɗaɗɗika?
Su inda suka gaya mana suka ce duk dai mutum yana kasa da shekara 40 kashe shi za a yi, sai dai wanda Allah ya sarar da shi ne. So matan ma akwai.
Kamar mutane suka ji raunuka za su kai nawa ne?
Wanda yanzu dai mu muka zo da su guda 6 ne, mata 2 da maza 4, wanda akwai bullet a jikinsu yanzu haka. Ɗayan yana state specialist yanzu kafin yin magana da kuma sai da na ziyarce su. Yanzu haka suna asibiti, waɗansu bullet ne a jikin, waɗansu kuma kawai dai burushi saka, yanzu ana kan yin musu magani.
To dama ran kada kamar babu jami'an tsaro ne a cikin wannan gari na kuka?
A cikin kuka ba jami'an tsaro. Inda akwai jami'an tsaro akwai sojoji across, akwai a multinational na mile 4 akai su zuwa cikin kukawa.
To bayan harin na kukawa ne kuma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi tar da Allah waddai da hare-haren da 'yan Boko Haram suka kaddamar a jihar ta Borno, wanda ya bayyana a matsayin aikin rashin imani. Sannan kuma shugaban na Najeriya ya kira ga musulmi su hito daga kausar murya su tar da Allah wadda da ƴan Boko Haram waɗanda ke kai hare-hare da sunan musulunci. Dangane da haka ne na tattauna da Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Izala ta ƙasar Najeriya domin jin irin martanin da zai maida game da wannan kira na shugaba Muhammadu Buhari.
Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bayan haka assalamu alaikum. Babu shakka wannan kira da shugaban ƙasar Najeriya Jenaral Muhammadu Buhari ya kira a lokacin da ya kamata, lura da watan da muke ciki, wata ne mai albarka, wata Ramadan. Ya kamata duk inda musulmi yake yana girmama wannan wata. Ko yaki ake da musulmai da waɗanda ba musulmi ba, idan wannan wata ya zo, musulmai sukan wato sassauta su ɗauki dukkan mataki na komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To idan har yanzu cikin wannan wata na Ramadan al'ummar musulmi har yanzu ana kai musu hari ko kuma ana karkashe su, ana abin da bai kamata ba, to ya kamata a bincika a kashin masu yin wannan anya musulunci suke yi. To in musulunci ne, musulunci ya girma wannan wata, ya kamata a ce musulmai duk inda yake yana girma wannan wata. Sannan kafin ma shi shugaban kasa ya yi kira ga dukkan a fito a nuna abin da ake dinnan ba daidai ba ne, ai mu a matsayinmu na wannan kungiya ta mu ta jama'atu da zaratu bi da kamatu sunna da sauran wasu kungiyoyi na musulmai sun sha yin wannan magana ba yau ba, cewa musulunci bai yadda da ta'addanci ba, musulunci bai yadda kawai ka je ka kashe hatta wanda ba musulmi ba haka kawai ba ka kashe shi, ballantana kuma ka kashe musulmi. Annabi Muhammad SAW ya nuna ran mumini guda ɗaya tak, musulmi ransa ɗaya tak ya fi ɗakin ƙaba daraja. Idan har manzon Allah zai ce ran mumini guda ɗaya tak ya fi ɗakin ƙaba daraja, to yaya kuma sauran mu'minai masu imani da ake ta kashewa? Saboda haka mu a matsayinmu na wannan ƙungiya mai albarka, muna ta wa'azi, muna karantarwa, muna nuna in dai musulunci ne ga irin yadda musulunci ya karantar. Sai dai in mutum yana kokarin karantar da wani addini da ba musulunci ba, amma musulunci bai yadda da wannan kashe-kashe ba, zubar da jini, abubuwan da ake yi, wannan ya wuce karantarwa na addinin musulunci. Saboda haka masu irin wannan muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su su gane cewa abin da suke yi ba addinin musulunci ba ne. In kuma wanda ba musulmi ba ne suka shigo rigar musulunci don su ɓata wa musulunci suna, to Allah ya san su, kuma Allah ya san duk inda yake shi, Allah shi ne mai kare wannan addini nashi. Saboda haka mu kafin ma shugaban ƙasa ya yi wannan kira, to dukkan musulmi da shugabannin musulmi a ko'ina a Najeriya da duniyar musulmi ma, manya-manyan malamai masu fatawa na ƙasar Saudi Arabia da ko'ina, kowa ya magana cewa wannan abu da yake faruwa ba karantarwa ba ne na addinin musulunci.
Har wa yau kuma Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, ya ce a yi magana da murya ɗaya ita kaɗai ce hanya ko kuma ita ce tabbatacciyar hanyar da za ta warware irin ikirarin da waɗannan mahara ke yi na cewa suna aikata abubuwan da suke yi ne da sunan addinin Islama. Ta yaya ƙungiyarku da sauran ƙungiyoyin musulmin Najeriya za su haɗa kai domin su yi wannan magana da murya ɗaya?
Wato matsalan shi ne al'ummar musulmi da shugabanni kowa bai yarda da wannan abu ba. Kowa bai yarda da abin ba, amma damuwan shi ne duk wanda ya fito ya yi magana ko ya yi Allah waje da abin, yana ji yana kallo za a kama shi a kashe shi ko a ɗauki mataki a mishi ta'addanci. Gwamnati ba za ta iya wani abu don ba shi kariya ba, musamman ma gwamnatin da ta gabata. Kenan a irin wannan hali muka rasa Sheikh Jafar Mahmud Adam, wanda malami ne mai tafsiri ne mai tasiri ne a duniya na musulmi, duk wanda ke jin Hausa ya tasirantu da karantarwar Malam Jafar. Yana sallah a masallaci aka kama shi, aka harbe shi, aka kashe shi, har yau ba wanda aka iya kamawa dangane da kashe Malam Jafar. Ana cikin wannan hali ba da jimawa ba aka kashe mana Malam Muhammad Awwal Albani a Zaria, duk dai saboda irin wannan ba wanda aka iya kamowa aka fito da shi aka ce ga sunan su suka yi wannan. Kin ga ire-iren wannan na cikin abin da ke tsoratar da sauran malamai da sauran mutane cewa to in sun fito sun yi irin wannan, Allah wadan ko sun yi kaza, za a bi su har gidajensu ko wuraren ibadar su a karkashe su. Sannan kuma gwamnatin ba ta iya komai saboda malaman ba su da wani kariya, ba wani wanda yake bin su, ba wani wanda yake kulawa da su. Kenan kaga ba su da ƙarfin gwiwa.
amma idan gwamnati za ta samar da kariya na musamman ga ainihin wato maluma, a ba su dukkan abin da ya kamata a tsare musu martaban su da darajar su da rayuwar su da iyalin su, ina tabbatar miki za ki ga wa'anda za su fito ta ko ina su yi magana da ya kamata, domin suna tunanin makomar su da iyalin su da al'ummar su ba sa fuskantar wata barazana. Amma yayin da duk mutum yake cikin wani barazana yake tsoron abin da zai faru, to sai kaga ya fito ya yi magana yana tartar yana tsoro. To haka babban abin da gwamnati za ta fara yi shine a ba malaman nan gaba daya ba wata kungiya ba, dukkan malamai na sunna waɗanda suke karantarwa na gaskiya a dauki matakan kare martaban su da jinin su da duk abin da ya kamata. To in an yi wannan, sannan kuma su waɗanda ake zargi da wannan akida da wannan tabi'a, in akwai inda waɗanda suke hannun gwamnati a nemo su a yi zama na musamman don a nuna musu akida su ba daidai bane, daga nan malaman nan su ci gaba da yaɗawa waɗanda Allah ya sa za su dawo daga cikin su su gane, babu shakka za su dawo in aka yi irin wannan zama in gwamnati ta dauki wannan mataki. A wancan janibinta kuma na waɗanda ya kamata su ɗauka ta yi amfani don ba da kariya, gwamnati ta san dabarunta da hikimominta tana wannan. A wannan gefe kuma tana iya ƙoƙarin haɗa kan malaman addini, tana iya ƙoƙarin ba su kariya, tana iya ƙoƙarin yadda za a karantar da al'umma kada su ɗauki irin wannan aƙidu.
Sheikh Abdullahi Balalau kenan shugaban kungiyar Izala ta ƙasar Najeriya. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Muryar Amurka kowace ƙasa ce ta fuskarma 'yan jarida 'yancinsu a ƙasashen duniya. Masu tambaya Safara'u Haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Maryam Alhaji Zubairu Gara Ɓasa Kazaure. Sai kuma amsar tambaya kan tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Fantami, musamman ma wuraren da ya yi karatun boko da na addini da kuma abin da yake yi a halin yanzu. Masu tambaya Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki da Comrade Mansur Manusoro da kuma wasu da suka yi kwanan baya. To bari mu fara daga jeruwar wato amsar tambaya kan ƙasar da ta fi sakar wa 'yan jarida mara. To Malama Safara'u da Malama Maryam, don mu ba ku amsa mun nazarci ƙididdigar ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders, wacce ita aka fi ayyanawa a matsayin mai hurumin irin wannan bayanin, kuma ta bayyana mizanin da ta yi amfani da shi da cewa ta auna 'yancin yaɗa bayanai ne da kuma matsayin masu ruwa da tsaki kan al'amarin. Ta ce ta kuma yi la'akari da yunkurin wasu ƙasashe na raɓewa da yanayin tsaro don a musu uzuri wajen gallaza ma 'yan jarida da suka yi. Ta ce har a ƙasashen da ake musu ganin waɗanda suka ci gaba a tsarin demokaradiyya, ana irin wannan fakewa da uzurin tsaro a tauye jaridanci. Bisa ga ƙididdigar baya-bayan nan ta ƙungiyar ta 'yan jaridar ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders, ƙasar Finland ce ta fi sakar ma 'yan jarida mara, ta biyu ita ce ƙasar Norway, ta uku ita ce Denmark, ta huɗu Netherlands, ta biyar Sweden, ta shida New Zealand, ta bakwai Australia, ta takwas Canada. Bari mu tsallaka zuwa ta 49 wacce ita ce ƙasar Amurka. Bari kuma mu waiwayi jerin ƙasashen da suka fi hana ma 'yan jarida 'yancinsu. Ta farko a ƙuntata ma 'yan jarida ita ce ƙasar Eritrea, ta biyu ita ce ƙasar Koriya ta Arewa, ta uku ita ce Turkmenistan, ƙasar Siriya ita ce ta huɗu, ta biyar kuma ita ce China. Za mu sake tsallaka zuwa ta 111 wacce ita ce ƙasarmu Najeriya. Sai kuma amsar tambaya kan tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Fantami. Idan Malam Ahmadu Manaja da Mansur Soro da sauran masu tambayar na kusa, an dace wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo muku amsa daga shi kansa Sheikh Dr. Fantami, wanda ya ce:
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda na gaya ba kafin fara hirin ce, ina da ɗabi'ar da ban cika son faɗan tarihi na ba saboda neman kariya daga shaidan da koyi da magabata irin su Ibn Mas'ud radiyallahu anhu cikin sahabban manzon Allah da ce: "Iqtadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitna." Idan za ku yi koyi da wanda suka riga suka rasu, saboda rayayye tarihinsa ba a kammala rubuta sa ya bar duniya. So akwai chapters da yawa na tarihi as long as kana raye. Tarihin anytime zai iya canjawa, ci gaba ci baya, mai kyau mara kyau, Allah ya kiyaye mu daga mara kyau din. Yace don haka kuma rayayye bai da tabbas. Bai san yaya karshen sa zai kammala ba, ni da kai da sauran ƴan uwa Allah ya sa karshen mu yayi kyau. Wannan yasa duk wanda ya sani ya san ba ni da dabi'ar son fadan tarihi na kuma ina kiyaman haka a duk inda aka nema na yi sau 100 bai wuce sau 1 ko 2 uku nake yi a yanzu ma darajar ka da matsamin din da kai da kuma tunanin akwai abin da za a iya amfanuwa da shi a ciki a naka zaton yasa na amince. Asali an haife ni ne a anguwa mai suna Pantami a cikin karamar hukumar Gombe a cikin jihar Gombe a yanzu. Wannan shine wurin da aka haife ni. An haife ni hijiriya, wato ta hijira na da kaman shekara 1392 a watan Ramadana, kaman 27 ga Ramadana hijira 1392. Duk da mutane sun fi saba da kalenda ta Gregorian calendar, ban cika son aiki da ta ban ababin darura ne sai in ji an haife ni a ranar 20 ga watan 10/1972 a bisa ga tarihin da mahaifina Allah ya gafarta masa ya bani kenan, takriban kaman shekara 42 ko kuma abin da yake kama da wannan a yanzu. Kuma na tashi ina karatu a gaban mahaifana, su ne malamai na farko, uwa da uba. Daga nan kuma aka ci gaba da karatun, wanda tunda aka fara ana shekara 4 a duniya har yanzu ba a daina ba ana yi insha Allahu ta'ala.
Bayan da samun wannan tarbiya na iyaye, ko doctor ya je kaman makarantar boko?
Na je makarantar boko tunda na tashi ban taɓa barin karatun addini na farko da kuma karatun zamani na biyu ba, bada nan ban taɓa rabuwa da su ba. Boko akwai primary school a Pantami, na yi primary na a wurin. Bayan na kammala na yi vocational training center a Gombe, na yi government science secondary school a Gombe, da ikon Allah na yi karatu a wurin, na kammala na samu shahada wacce take mai kyau. Degree na ta ho ATBU, na yi degree Bachelor of Technology a Computer Science, na kuma kare MSc degree a computer science, na kare master's degree na biyu a technology management, na kare professional examination wanda akan dauke shi kaman daraja ta master's ko abin da ya kama da wannan, a Cisco, wato CCNA, abin da ke da alaka da networking na internet, wanda asalin center din yana America, shi ma na yi shekara biyu. Bayan nan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bani ikon tafiya Burtaniya, inda naje na yi wasu karance-karance a zaman da na yi a Burtaniya. Allah ban dama na yi postgraduate diploma akan research method, yadda ake bincike. Bayan nan Allah subhanahu wataala bani ikon yin postgraduate studies akan teaching and demonstration, ya ake karantarwa a matsayina na almajiri ko malamin makaranta. Daga ƙarshe Allah ya bani ikon yin digirin digirgir a mafi ingancin jami'a ta zamani a Burtaniya. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara na kammala da natija ɗaya daga cikin wanda suka fi kowanne kyau a tarihin jami'ar. Na yi digirin digirgir, wato PhD, doctoral degree a Burtaniya, a binciken da ya shafi computing and information system. Allah subhanahu wa ta'ala ba ni iko na kammala a kan lokaci, kuma na samu shahada da jami'a da kanta ta yaba abin da na yi, kuma wanda suka kula da aikin musamman wanda yake supervisor na farko ya ce jami'a ta jinjina masa akan ingancin aiki na da makamantansu. To wannan shine bangaren abin da mutum yayi. Kuma tun kammala digirin farko ina karantarwa a jami'a ta Abubakar Tafawa Balewa dake Bauchi, wato jami'ar tarayya Federal University na Bauchi. Na yi karantar a bangaren information technology kusan akalla shekara 13 zuwa 14. Daga baya akwai jami'ar musulunci ta Madina, wanda da ta shahara ne da karantar da addini, mai suna Al-Jami'atul Islamiyya. Su suka neme ni da cewa sun bude wasu kulliyat, suna neman gudumawa ta zo Madina na karantar.
Okay, to an fi sanin ka dai da ko ina, ko ya ji aka ce Dr. Isa Ali Pantami babu wani abu sai Islama. Yawa.
To gaskiyar magana, karatu na addini da na faɗa iyaye suka fara koya mini. Bayan nan shekara na 4 da kadan babana ya fara kaina haddan Qur'ani wajen wani malami, Allah ya gafarta masa, Malam Ishaq. Na je wajen sa na fara karatu a tsangaya da dalibai, muna koyon karatu. Daga baya aka dawo da ni a Ramma na wani malami, shi ma Allah ya dauki rayuwarsa, a Ramma Sale, shi yana Pantami, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, a wannan wurin ne haddan Qur'ani. Bayan nan mahaifina ya sake kaini wajen wani malami sunansa Malam Umar, yana nan a Pantami, wani dattijo. Kawaidi na fara gaba yayin na je can muka kammala da shi su akhadari shu ishmawi da karatun Allah ya bani wadannan foundation to akwai wani babban malami na zaure ne a Gombe wanda Allah ya masa baiwa da ilimi ya manyanta sosai yanzu amma yana raye sunansa Sheikh Sale Sadauki na je gidansa na yi karatu da ya shafi fiqhu da ya shafi tun daga kammala iziya da risala askari ha na shiga muktasar na yi karatun lugha na larabci takaddu da yawa a cikin sa har muqamatul harir na yi karatu a gaban sa a gidan akwai ɗaya daga cikin kuma dattawan mu a Gombe wanda lokacin malami ne na addini Dr. Ibrahim Alkadi ina karatun computer yakan zo jiya da computer ko yakan karatun addini ni kuma nakan je wajen sa ina Alfiyatu ibn Malik al-Litafi da na hawo na karanta alfiya a wurin sa bayan nan Allah ya kaddara na fara fita wasu jihohi na tafi kaman Maiduguri na taba karatu a wurin na je wasu jihohi da dama na kasar nan Allah ya kaddara mutun ya taba karatu har fita waje ya kama courses da kuma zama majalis ilmiya sun fitar da ni wasu kasashe kaman Egypt na samu zuwa kaman Saudi akwai malaman Saudi irin kaman Sheikh Umar Fullata wanda asali shi ma dan jihar Gombe ne dan na fada ma iya aiki da jinsiya wato citizenship na Saudi ne don kusan a can ya tashi ƴaƴansa ma suna can kuma ya karantar har masallacin manzon Allah Allah bani ikon kaddarwa haduwa da shi na takaitaccen lokaci amma a wurin sa na fara koyon hakikanin menene aqida da tauhidin musulunci kuma da wasu malamai da dama dai wanda ba zai yi ba saboda karancin lokaci na bayyana maka su akwai wanda a wurin su koyon qira'at ne akwai wani mashhuran malamai da suka zo kasar nan daga Syria da a wurin su na fara koyon qira'o'i irin da su kamar riwaya na qalun riwaya na warshu da makamantan su wanda ya shafi qira'at na Qur'ani da riwayat so bil hakika abubuwan suna da amma wannan a dan takaice abin da zan gaya maka kenan
to nan gaba za mu saki kawo muku wani fanni na tarihi na Sheikh Dr. Fantami sai a kasance da mu mako mai zuwa dan jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin Sheikh Dr. Isa Ali Fantami da wanda ya amana sautin Mr. Tafarra Girma Tafarra da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya
Shaidan gani da ido sun ce ƴan yakin sakan kungiyar Boko Haram sun kashe mutane 11 da suke zargi da laifin ficewa daga cikin kungiyar mazauna garin Mirnga dake Dab da Bijar Barnuwari wa masu gabashin Najeriya sun ce kafin ketowar alfijirin jiya Juma'a mayakan kungiyar Boko Haram nan suka kutsa garin suka rika bi gida-gida suna neman waɗanda suke zargi da laifin ficewa daga cikin kungiyar Ministan kudi na kasar Girka ya zargi masu baiwa kasar sa bashi da laifin ta'addanci. Ministan ya faɗa wa wata jarida harshen Spanish mai suna El Mundo cewa abinda masu baiwa kasar sa bashi suke yana da sunansa ta'addanci. Ya ce abinda suke so shine ƴan kasar su jefa ƙuri'ayen na'am da sharuɗan da aka gittawa a kasar domin su samu nasarar cin mutuncin ƴan kasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce dangantaka tsakanin Amurka da ƙasarsa tana ci gaba da zama mafi muhimmanci wajen tabbatar da kwanciyar hankali da matakan tsaro a duniya. A sakon tayin murnar wannan rana da Amurka ke bikin samun ƴanci da ya aika wa shugaba Obama a yau Asabar, Mr. Putin ya ce duk da sabanin ra'ayi da ke tsakanin ƙasashen biyu, Rasha da Amurka na iya samun hanyoyin magance matsalolin ƙasa da ƙasa masu wuya da kuma tunkarar ƙalubalen duniya tare idan suka yi shawara bisa daidaita da kuma mutunta muradu ko kuma buƙatun juna.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin mu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Ga mu sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Sani Alasan Kumuriya wanda ke zauna a Gege jihar Lagos a Adele lamba 12 da watan yana nan lahiya da shi da duka jama'a shi yanzu a madadin Jummai Ali wanda ta karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti Mr. Yemi Obajimi da injiniyan mu ne Mr. Al Santos ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata masu azumi ku sha ruwa lahiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.